Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Bayan haka za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 24 ga watan Oktoba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi tare da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, a yau Laraba ne shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya furta cewa duk wanda suke da hannu a kisan dan jaridan nan Jamal Khashoggi ba za su tsira ba. A Amurka kuma, bisa ga dukkan alamu, gwamnatin shugaba Trump a shirye take ta fita daga cikin wata yarjejeniya da aka rattaba wa hannu a shekarar 1987.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar kwadagon Najeriya ta yi barazanar sake komawa yajin aiki wata mai zuwa idan har gwamnati bata dauki matakin da ya dace ba. Bayan haka za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya game da bude kan iyaka na zamani tsakanin Najeriya da Jamhuriyar Benin da shugaba Muhammadu Buhari yayi jiya Talata. Muna kuma dauke da rahoto akan ranar Majalisar Dinkin Duniya, wato yau kenan 24 ga watan Oktoba. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdul Aziz Adili Ture ya shirya kuma zai gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. A yau Laraba, shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya furta cewar duk wanda suke da hannu akan kisan dan jaridan nan Jamal Khashoggi ba za su tsira ba. Ya bayyana haka ne a Ankara, a inda yake kara cewar baya zaton za su iya boye duk wani sirri wanda suka cimma wajen wannan bincike. Sun kuma gwamnatin su a shirye take ta bayyano da duk waɗansu abubuwa da suka gano. Kalamin na shugaba Erdogan ya biyo baya ne bayan jawabin da ya yi a Majalisar Dokokin Turkiya jiya Talata, inda ya ba da bayani akan abin da yake cewa kisan gilla da Saudi Arabia ta shirya ta kuma tsara yadda za a gudanar da shi akan Jamal Khashoggi a ranar 2 ga wannan watan. Lokacin da ya ziyarci karamin ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Istanbul. Bisa ga dukkan alamu, gwamnatin shugaba Trump a shirye take ta fita daga cikin wata yarjejeniya da aka rattaba hannu a shekarar 1987. Ta taƙaita matakan kariya da kuma samun makamai ƙare dangi tsakanin Amurka da Rasha, biyu bayan wata ganawa da mai magana da yawun shugaban na Amurka na harkar tsaro. Ya bayyana a lokacin da ya yi wata ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin, Mr. John Bolton ya shaida cewar Donald Trump, shugaban Amurka, a shirye yake ya bi duk waɗannan ƙa'idoji, duk dai da cewar ƙasar ta Rasha ba ta bin ƙa'idojin da aka shata a lokacin wannan yarjejeniyar. Mr. Bolton ya kira wannan yarjejeniyar an karya ka'idoji da kuma ganin cewar ba za su kyale ba. Tsohon shugaban kungiyar Soviet Union Mikhail Gorbachev da tsohon shugaban Amurka Ronald Reagan su ne suka rattaba hannu a wannan yarjejeniyar a shekarar 1987 ta tsagaita nukiliya a tsakanin waɗannan ƙasashen. Yarjejeniyar dai ta hana mu Amurka da Rasha mallakan makamai na masu nukiliya, haramta su da kuma ƙoƙarin ganin cewar ba su yi amfani da su ba. Waɗannan makamai masu tafiyar kimanin kilomita 500 zuwa 2000. A halin yanzu kuma, shugabannin kasashen Turai sun buƙaci Amurka da kada ta watsar da yarjejeniyar da aka cimma tun lokacin yakin duniya wanda ya haramta ma Amurka da Rasha mallakan makaman ƙare dangi. Sun yi kiran ga shugaba Donald Trump da kada ya fita daga cikin wannan yarjejeniyar biyu bayan barazanar da ya yi. Suna cewa ficewar Amurka daga wannan yarjejeniyar zai iya maida kasashen Turai cikin fargaba na yawaitar makaman ƙare dangi daga kariyar da suke samu daga wannan tsarin. Kamar yadda aka ji a jiya Talata ne mai magana da yawun shugaban na Amurka ya harkar tsaro John Bolton ya bayyana da wannan a ga manema labarai cewar Amurka za ta fita daga cikin wannan yarjejeniyar amma dai ba a ba da tabbacin zuwa yaushe ba. Labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wata taho magamar jiragen ruwa na China da na Amurka da ta kusa afkuwa a kan tekun kudancin China da ake tsammanin cewar ta kusa kaiwa wanda ya yi ƙoƙarin kawo matsala tsakanin ƙasashen guda biyu a yankin na Asiya wanda ake da tattalin arziki da tsaron da karunsu suka dogara da shi. Ya buɗe wata ƙofa da za a kulla wata yarjejeniya a Beijing. Jirgin Amurka da ya kusanci na China da kimanin mitoci 40 a tekun kudancin China ranar 30 ga watan Satumba, wanda ya yi sanadiyar jirgin Amurka ya canza hanyar shi. A cewar ma'aikatar Pentagon, China da na ikirarin cewar kashi 90 na tekun ita ke da iko da shi, amma Amurka ta ce sauran ƙasashe ma suna da haƙƙi a kai. Ranar Asabar shugaban tsaro daga cikin tawagar mutane 10 ƙungiyar jiragen ruwan ƙasar Asiya, 4 daga ciki ba su amince da wannan matakin ba, don haka sun buƙaci a yi wani taro a Singapore don bayyanar da haƙƙin kowace ƙasa da kuma sanin hurumin da kowace take da shi. Ƙasashen dai sun nuna damuwarsu don hatsarin kan iya faruwa nan gaba da kuma tsoron haramtawa amfani da tekun da Amurka ke ƙoƙarin yi. Masana na cewar ƙasashen kamar su Malaysia da Vietnam suna jin daɗin hakan don za su samu kuɗi daga China, don za su kuma samu kariya daga irin cin zarafin da Amurka ke musu. Hukumar leƙen asiri ta Amurka ta ce ta cafke wasu saƙonni biyu da suka zargi cewar watakila suna ƙunshe da bama-bamai da aka aika da ya zuwa gidan tsohon sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Na biyun kuma aka aika shi ga tsohon shugaban Amurka Barack Obama. Sanarwar da hukumar ta bada ta ce a jiya ne aka gano saƙon da aka aika wa Hillary Clinton. Rahotannin farko da aka samu sun nuna cewar suna ƙunshe ne da wani alamu wa'inda ke tattare da bama-bamai ne a gidanta da ke New York. Jaridar New York Times ta ce saƙon da aka gani a kusa da gidan da ita Clinton take ya yi kama da wanda aka gani a gidan wani hamshakin mai kuɗi George Soros a farkon wannan makon. Shi kuma saƙon da aka aika wa tsohon shugaba Barack Obama a Washington DC ne aka cafke shi.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Uwar kungiyar kwadagon Najeriya da ake kira NLC a takaice ta ba gwamnatin tarayyar Najeriya wani sabon wa'adi na fara yajin aiki na sai in lama sha Allahu akan batun nan dai na ƙarin albashin ma'aikata. Daga Abuja ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani.
Kungiyar kwadugo a gargashin shugabancin Comrade Ayuba Wabba MNI ba za ta sake zama da wani tayyota yarjejeniya ko a tattauna ba tunda an riga an tattauna da gwamnati an amince cewa albashi mabi kankanta ya zama 30,000.
Na'am. Sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago ta Najeriya kenan Comrade Nuhu Abayo Toro ke korafi kan abin da ya kira fuska biyu da gwamnatin Najeriya ke masu kan batun karin albashi.
30,000 din nan ba abin da kungiyar kwadago ta so ma'aikata ta Najeriya ya an sa bane muka yi hakuri muna da niyan kuma mu ba ma'aikatan mu hakuri su yi hakuri da 30,000 din 30,000 din ma mun fuskanci tana ta tafiya hawainiya shi yasa kungiyar kwadugo ta ga ya kamata ta fadakar da membobin ta gabaki daya a Najeriya in har daga nan zuwa ran shi daga watan 11 ma'aikacin Najeriya ya samu karin albashi ba to insha Allah su yi shirin ko ta kwana zamu shiga yajin aiki na gama gari ma'aikata su tabbatar da cewa duk jihar da gwamnati yace ba zai iya biyan albashi mabi kankanta 30,000 ba kada su zabe shi 2019 in zabe ta zo.
Amma ministan kwadagon Najeriya Dr. Chris Ingige yace yan kwadagon ba su yi wa gwamnati adalci ba.
For anybody now to say that the government is stalling or playing games, that would be uncharitable.
Wani kawai yanzu yace gwamnati na da fuska biyu wannan ba daidai bane domin muna yin abinda ya kamata muna da kishin ma'aikata a cikin zuci ba mu sallami kowa daga bakin aiki ba ba mu sanya takunkumin karin girma ga ma'aikata ba kazalika ba mu sanya takunkumin daukar aiki ba a gefe daya masu sharhi irin su Shu'aibu Mungadi na ganin yajin aiki kadai bai sa hanyar biyan bukata ga ma'aikatan ba sai an hada da hanyar siyasa.
Ya kamata talakawan Najeriya su tashi tsaye su yi cir su mai tawaye ga yajin aiki domin su ne ake ma yajin aikin ba a gwamnati ba. Babu wani gwamna ko shugaban kasa ko minista wanda yajin aiki zai shafa. Saboda haka talakawa su sani wannan yajin aiki ba don su ake yi ba a wannan mataki da suka dauka cewa duk gwamnan da ya kasa biyan karancin albashin da suke nema kar su zabe shi shi yafi yajin aiki. Ki zama yaji ma idan yaji ne ma a gwamnatoci kada a zabi gwamnatin da ta kasa taimaka ma ma'aikacin gwamnati wannan ya zama shine makamin da wato ma'aikatan gwamnati za su rinka amfani da shi ba yajin aiki ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. A shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan wannan batun na ƙarin albashin ma'aikatan Najeriya. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da wani ginin kan iyaka na zamani tsakanin Najeriya da Jamhuriyar Benin da ke garin Same da Craig. Wasu 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu akan wannan ci gaban da aka samu. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril na ɗauke da ƙarin bayani.
A jawabinsa wajen karramar da wannan kan iyaka na zamani, shugaba Buhari ya ce kayayyakin zamani da aka taradarwa kan iyakan za su taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki da cinikayya har ma da tsaro tsakanin ƙasashen biyu da sauran ƙasashe na yammacin Afirka. Dangantaka na kasuwanci tsakanin Najeriya da Jamhuriyar Benin da abu ne da za a ce an dade ana yi, sai dai kuma wasu da ke kai komo a kan iyakokin na kokawa game da matakan da jami'an tsaro musamman na kwastan da shige da fice da kuma 'yan sanda ke dauka akan mutane kamar yadda wannan malami ke cewa.
Where all these customers know allow me work they go.
Yace jami'an kwastan na matsa bada ko da ke kasuwanci akan iyaka jami'an shige da fice ma basu bar mu a baya ba. To sai dai kuma kafin wannan malami ya gama jawabinsa ne wata mata ta yi charaf ta cafke ta ce ko kadan mai magana ba dan Najeriya bane kuma su suna tunkaho da Najeriya kamar abin da ake yi. Hasalima ta zargi jami'an kasar Jamhuriyar Benin ne da takurawa 'yan Najeriya duk kuwa da dimbin arzikin da suke cin gajiya daga 'yan Najeriya.
This Benin man, you are not Benin man, no fit say na he dey know.
Me I no be Benin man.
Na good. See this place now to pass for here na wahala. Officer with uniform, that woman bring am.
To koya wannan malami yake ganin takun sakon gwamnati mai ci yanzu na dangantaka tsakanin Najeriya da kuma Jamhuriyar ta Benin. Kade abin daban da wannan malami ke cewa ya sunanka da farko
sunana Ibrahim
me zaka ce
abin zan ce kan batun Najeriya hakikani gaskiya shekarun ba Najeriya tana da matsala amma wannan lokacin alhamdulillah
amma su suna cewa zurga zurga da ake na kasuwanci an takura
ina babu wanda ka takura musu ne takura maka kai ne amma yanzu wallahi wallahi a yanzu muna da kwanciyar hankali fiye ma da mutum ke zato a Najeriya ba tuna bunkasa da wannan gabon duka babu su da an kaga mutum sai zuwa can awa da sanaka maka ga mutum biyu sun gita amma yanzu ko lokaci ga ina ana shiga nafta ana shiga nafta ba takura
ana cewa su jami'an tsaron Benin na karban kuɗi da gaske ne
anne batun kudi ne asuna karba kwarai ko suna karba wallahi suna karban kudi a hannun mutane in ba ka da passport zaka biya su
su akwai ne irin passport suke duba
passport ne kowa in ba ka da shi zaka ba su naira da rika shige in kana da shi kuma zaka aje su buga maka tambari ka shige yawa abin da na sani kenan wannan dai ana yin sa kullun wallahi wallahi wannan ana yin sa kullun mu kuma muna kuka da wannan Allah ka mu ranar da wannan abin da zai yake
shugaba Muhammadu Buhari wanda har ila yau ke zama shugaban kungiyar bunkasa tattalin arziki da cikayya na yammacin Afirka ya bude kan iyakan ne dai da tukuransa na jamhuriyar Benin shugaba Patrice Talon cewa shugabannin kasashen biyu kasuwanci a wannan yanki na kan iyakar na samar da kashi 70 cikin 100 na hada-hadar kasuwanci na yammacin Afirka baki daya tattalin arzikin jamhuriyar Benin dai ya shiga wani hali na kakanin kai a yan kwanakin baya sakamakon matakin da gwamnati mai ci yanzu ta dauka na hana shigo da wasu kayayyaki da suka hada da motoci da kuma shinkafa babin yarjifin murai Amurka daga Lagos
Babangida Jibril kamar yadda kuka ji a shirinmu da ya gabata yau ce ranar majalisar dinkin duniya kuma irin wannan ranar ne ake duba ayyukan da majalisar take yi ko ta yi da nasarorin da ta samu da kuma abin da ke gaba wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal ya aika mana da wannan rahoton
Ranar 24 ga watan Oktoba rana ce da aka kafa Majalisar Dinkin Duniya a shekarar 1945 kuma tana da kasashe 193 a halin yanzu to ko ana iya cewa kulliya ta biya kudin sabulu a game da kafa Majalisar Dinkin Duniya Professor Bello Bada na Jami'ar Sokoto cewa yayi
to kasan kullun safiya za a yi kokari a dubi dalilan da suka sa aka kafa ta sannan a dubi irin ci gaban da ta samu da kuma inda duniya ta kasance a halin yanzu duk da yake akwai matsaloli daban-daban akwai kuma irin rashin adalci da kasashe irin waɗanda masu tasowa ke gani da irin karfi da tasiri irin wanda ke ga kasashe a cikin ta waɗanda suka mallaki tattalin arziki duk da irin waɗannan abubuwa babu shakka ta yi amfani kware da gaske ga duniya
to wannan majalisar dinkin duniya an kafa ta ne domin tabbatar da tsaro samar da zaman lafiya da kiwon lafiya raya kasashe da ma ba da taimako da ilimi da sauransu ana iya cewa an cimma dalilin da yasa aka kafa ta
ba an cimma shi 100% ba amma babu shakka sun taimaka kware wata babban matsalar da ke akwai shi ne kasa irin ta Amurka ita ta ci ba da tallafi ga duka irin waɗannan kungiyoyi na majalisar dinkin duniya to koyaushe yana dangantaka daga shugabanci da ke samun wannan kasa idan ka dubi yanda abin da ke faruwa yanzu har gefe na kasashen Falastini wanda ke shugabanci a Amerika yanzu ya rike hannu ne daga ba da irin waɗannan tallafi to wannan wani farkawa ne ga kasashe daban-daban masu karfi cewa ya zama wajibi ga kowace kasa idan tana da gudunmuwa da take bayarwa mai karfi kada a bar makasa guda ta mamaye ba da tallafi a majalisar dinkin duniya wannan shi a cikas wanda an kasa
Professor wani fanni ne za a cewa majalisar dinkin duniya ta samu nasara
to na farko dai ta samu nasara bakin gurgudo domin takaita fadace-fadace ko kuma zan iya cewa yakin duniya abubuwa da yawa sukan taso waɗanda suna iya kaiwa ga yakin duniya sakamakon kafa ta waɗannan abubuwa ba a kai ga yakin duniya ba an samu inda anka samu sulhuntawa na biyu akwai kungiya na gefen da ke bada tallafi wajen sha'anin ilimi kamar irin gefen wanda suke cewa gefe na UNICEF sun samu takarwa kasashe bangarori daban-daban na duniya a da irin waɗannan kasashe namu sannan akwai kuma gefe na lafiya wanda suke cewa World Health Organization wannan kungiya ta lafiya ta duniya duniya. To majalisar ɗinkin duniya ta taka rawa domin kana gani irin yanda shirutoci ke farkewa, sha'anin Congo ne, sha'anin wasu kasashe ne daban-daban. To duk waɗannan kungiyoyi na bada lafiya na duniya suna isa waɗannan wurare kuma suna iyakacin gwargwadonsu. Kuma so da yawa akan shawo kan irin wannan farkewa ta annoba da ake samu. Wannan sun taka rawa gani kwarai da gaske.
Sunana Abule. Kai bata biya ba wallahi. Saboda matsalolin da ke faruwa akwai wasu abubuwan da muke gani wanda ya kamata a ci ayi maganin su basu maganto ba a duniya. Kamar irin yanzu ka duba irin Falastin da Syria an daddahe musu haƙoƙin su.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 11 da minti 20. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Professor Usman Manzo, dan asalin ƙasar Niger, mazaunin ƙasar Brunei dake yankin Asia. To Mala Usman, da ka ƙara ya karantar da jami'at Malaysia, dan mi baka koma a Niger ba ko Nigeria ko wata ƙasa a cikin Afirka domin ka taimaka ma al'ummar Afirka?
Wallahi kafin na zo ƙasar Brunei na nemi koyarwa a Niger, tunda ni na yi karatu ne na fannin Alkur'ani mai girma a Niger. Islamic University ta Niger ba ta kwanta da shashen da na karanta a yanzu, kuma mai yiwuwa wannan kinta dokai yadda za ta faɗaɗa ba ta ɗau malamai da dama ko da ɓangaren da ba ta da shi ta yi tunanin buɗewa. Su ko wanda suke kula da ko masu jagoranci wannan tsari baya cikin kansu. Abin da yake cikin kansu kawai harkar siyasa da hayaniya da atara ƴan daba ƴan tasha.
To Malam Usman, yanzu bancin ka yawon duniya wajen shekara zance 20 kana yawo kana neman ilimi, wani kira gare ka ga matasa wanda suke so su yi kwaikwayo su yi abin da kai su ma wajen samun canjin rayuwa?
Wallahi abin kira na ga matasa da kuma masu shugabancin al'umma, Allah ya ba mu shugabanni masu adalci, masu tausayin jama'a, masu kishin ƙasa, masu girmama ilimi da masu ilimi, saboda shi zaman ƙasashen wasu duk yanda kake ji bai kai ka zama cikin danginka ba cikin ƙasa. Mu kanmu fitar mu waje da yasa muka yi wannan shekaru, da a ce cikin ƙasashenmu sun girmama ilimi, sun girmama masu ilimi, dukkan wannan yawace-yawace shiririta ne. A koma cikin dangi, kowa ya ba da gudunmuwarsa ƙasashenmu su taso su ci gaba. Dan shi Hausa suke cewa furar roƙo ba ta maganin yunwa. Duk wanda yake so maganin yunwa to dole ya daka furarsa da kansa, ya dama ya sha har ya ba wani. Dan haka duk yanda za a yi muna so mu cigaba ƙasashenmu, to dole sai shugabanninmu an samu shugabanni masu adalci, masu tausayin jama'a, masu girmama ilimi da masu ilimi. Wannan shine abin da muke kira. Matasa kuma su jajirce, an aka zo wajen zaɓe su ga sun zaɓi wanda zai tabbatar musu da wannan manufa, kuma a bi ta hanya ta ƙa'ida ta demokuraɗiyya wanda ya ci amanar al'umma, su huto ƙwansu da kwarkwatarsu, su nuna rashin amincewarsu da shi, kuma su bi hanya ta doka da oda. An za su je kotu ne, an za su je shi assembly ne, yanda za a yi a samu duk wanda ya ci amanar su, ya ci amanar ilimi, ya ci amanar ƙasa, to su yi hanyar da za su yi su hukunta shi ta hanyar doka da oda. Wannan shine kirana ga matasa, su tsaya su bi doka da oda, su bi da'a, kuma su girmama na gaba da su, kuma su girmama su dage su yi karatu su yi naci don a samu ci gaban ƙasashenmu gaba.
Kash, Professor Usman Manzo, lokaci ya ɗaga mu na hannu. Masu sauraro, a tarbe mu a cikin shiri na gaba. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Da busa shi ta kyar gayen
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Sabon da farko a yau ya fito ne daga Ummar Lawal Dan Fulani, inda yake cewa Salam VOA Hausa. Hakika matakin da gwamnatin jihar Kaduna a Najeriya ta dauka na sassauta dokar hana zirga-zirga a fadin jihar, tabbas hakan yayi daidai. Muna addu'a Allah ya kara kawo mana zaman lafiya a jihar Najeriya gabaki daya. Sai kuma wasika daga Abba Sa'ad Mahuta. Assalamu alaikum VOA Hausa. Da fatan kuna lafiya. A yau ina so ku bani dama na yi kira da hukumar bada hasken wutar lantarki ta kasar mu Najeriya da ta dinga binciken ma'aikatanta domin duba abin da suke wa mutane. Misali a unguwar mu a garin Mahuta, kusan kwana 4 kenan da wutar nefa ta samu matsala, amma har yanzu an kasa zuwa a gyara. Sauran unguwannin kuma akwai wuta. Sai ƙarshen wata ta yi a bi mu gidajen mu a ce mu biya kuɗin wuta. Wannan ba adalci bane. Sai kuma ga wata sako daga Aminu Adamu Malam Madori ta jihar Jigawa, inda yake cewa Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku bani dama na yi kira ga ƴan adawar kasar Kamaru. Ya kamata su dauki matakan da shari'a ta yadda da su na kin amincewa da sakamakon zaben kasar su domin gudun haddasa rikici a kasar. Ga kuma wata sako daga Buhari Haya Nguru jihar Yobe. Assalamu alaikum muryar Amurka. Ina jinjatawa ƴan uwa da iyalan margayiya Hawwa Liman wanda Boko Haram suka yi wa kisan gilla, da fatan Allah ya karbi shahadarta. Ga kuma sakonmu na ƙarshe daga Ukasha Abdulsalam Koko. Al'ummar jihar Kaduna musamman matasa, zaman lafiya dai yafi zama dan sarki. Ya kamata ku san cewa duk masu tunzura ku akan tayar da hankali a cikin al'umma babu ƴaƴan su a ciki. Kuma don biyan bukatun su suke yi. Don haka mu zauna da junan mu lafiya, domin duk abin da zaman lafiya bai kawo ba, to tashin hankali fa ba zai kawo shi ba. To kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Yau Laraba shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya furta cewar duk waɗanda suke da hannu a kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi ba za su tsira ba. Ya bayyana haka ne a Ankara, a inda yake ƙara jawabi da cewar ƙyale ɓoye duk wani bayanan sirri da suka samu za su bayyanar da shi duniya ta gani. Domin kuwa kama kisan da aka yi ma ɗan jaridan nan abu ne wanda ƙasar Saudi Arabia ta shirya ta kuma ainihin gabatar da yadda za a yi shi a ranar 2 ga watan nan da ya gabata, watan da muke ciki. Bisa ga dukkan alamu, gwamnatin shugaban Trump a shirye take ta fita daga cikin wannan yarjejeniya da aka rattaba hannu a shekarar 1987 ta taƙaita makaman nukiliya tsakanin Amurka da Rasha, biyo bayan wata ganawa da mai magana mai bama shugaban na Amurka shawara ya yi Mr. John Bolton a ƙasar Rasha da shugaba Vladimir Putin. A halin yanzu kuma shugabannin kasashen Turai sun buƙaci Amurka da kada ta fita daga cikin wannan yarjejeniya da aka cimma a lokacin yakin duniya wanda ya haramta ma Amurka da Rasha mallakan makaman ƙare dangi. Sun yi kira ga shugaba Donald Trump kada ya fita daga cikin wannan a yarjejeniyar. Ficewar na Amurka zai kawo matsala ga su waɗannan kasashen na Turai. Kamar yadda ajiya aka bayyana cewar mai magana da shugaban ya gana da manema labarai bayan gana wa tashi da Vladimir Putin.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyan Al Santos, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.